Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau Laraba 2 ga watan Mayu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da wani sakataren yaɗa labaran ƙungiyar ɗalibai a Niger akan halin da ake ciki game da zaman neman sasanci tsakanin gwamnatin Niger da ƙungiyar ɗaliban. Muna kuma ɗauke da rahoton martanin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da maidawa akan hana sarrafa ko shigowa da magunguna masu sinadarin koden da gwamnatin Najeriya ta yi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin ya kuke ganin matakin hana sarrafa shigowa ko kuma wato shigowa da magunguna masu ɗauke da sinadarin koden? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu kasashen Afirka uku waɗanda aka san su da kada ƙuri'ar ja da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna tsaye kan bakar su game da ƙuri'un da suka kada, ko da kuwa wannan zaɓin nasu zai kai ga janyewar tallafin Amurka da akan ba su. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi wannan barazanar katse tallafin a wata takardar sanarwa ta makon jiya, bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da rahotonta na shekara-shekara kan yadda ƙasashen kan kaɗa ƙuri'a a Majalisar Ɗinkin Duniya. Cikin ƙasashe goma da aka saka sunayensu a rahoton na shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai suna yadda ko kuma mai nuna yadda ƙasashen kan kaɗa ƙuri'a a Majalisar Ɗinkin Duniya, akwai ƙasashen da suka jima suna adawa da muradin Amurka, kamar ƙasashe irin su Iran da Koriya ta Arewa da Venezuela da kuma Siriya. Wannan shekarar sunayen sun hada da Burundi da Afirka ta Kudu da kuma Zimbabwe. Mutanen Amurka na biyan kashi 22 cikin 100 na kasafin kuɗin Majalisar Ɗinkin Duniya, fiye da jimlar abinda sauran ƙasashe uku mafiya bayar da kuɗaɗen ke bayarwa, a cewar Hali, wadda ta ƙara da cewa duk wada wannan ɗumbin taimako kashi 31 cikin 100 ne kaɗai sauran ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniya ke kaɗa ƙuri'a tare da Amurka. San wannan ba abin da za mu yarda da shi ba ne ganin irin kuɗin da muke bayarwa. Jami'an gwamnatin Libya sun ce wani harin da aka kai kan hukumar zaben ƙasar a Tripoli, babban birnin ƙasar, ya yi sanadin mutuwar mutane 12. Aƙalla ɗaya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa a yayin da sauran maharan kuma suka danna cikin ginin. Ƙungiyar ISIS dai ta yi ikirarin kai harin. Ƙasar Libya ta kasance cikin ruɗu tun bayan da aka hambare tare kuma da kashe daɗaɗɗen shugabanta mai kama karya Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Yanzu ƙasar dai ta rabu kashi biyu tsakanin gwamnatoci masu adawa da juna, wadda kowacce ke samun goyon bayan wasu 'yan bindiga. An kafa gwamnatin da ƙasa da ƙasa ke goyon baya a Tripoli, babban birnin ƙasar, daga ta ɓangaren yamma. Yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya sake yin garan bawul a tawagar lauyoyin da ke kare shi, inda ya ɗauki wani lauya wanda a shekaru 20 da suka gabata ya kare shugaba Bill Clinton daga yunkurin tsige shi. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce fitaccen lauyan nan da ke birnin Washington DC, Emmett Flood, zai shiga tawagar lauyoyin da ke kare Trump a bincike na musamman da Robert Mueller ya shafe shekara guda yana yi kan ko shin kwamitin yakin neman zaben Trump ɗin ya haɗa baki da Rasha wajen yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai bincike na musamman kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben shi wato shugaban ƙasa na Amurka na shekara 2016 ya nuna da yiwuwar mula ya yi amfani da doka wajen tilasta shugaba Trump ya bayar da ba'asi. John Wood ya gaya wa kamfanonin dillancin labaran Associated Press da kuma Reuters cewa mai bincike na musamman Robert Mueller ya ambaciwar gabatar da umarnin bayar da ba'asin ga shugaba Trump a yayin wata ganawa da tawagar lauyoyin a watan Maris. Wannan kalamun na Wood ya tabbatar da wani labarin da jaridar Washington Post wallafa tun farko. Daud ya fice daga tawagar talauyin da ke kare Trump cin kaɗan bayan ganawarsu da Mula. Wata babbar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata ta ce dole ne ƙasar Myanmar ta gudanar da cikakken bincike kan gallaza ma 'yan Rohingya da ake yi. Tawagar ta kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ita ce tawagar jami'an ƙasa da ƙasa mafi girma da suka taɓa zuwa Rohingya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, shirin tattaunawa da aka fara tsakanin gwamnatin ƙasar da ɗalibai shekaran jiya Litinin na fuskantar cikas bayan da duk ɓangarorin biyu suka kafe a kan bakansu. Ɗaliban sun gindaya sharuɗa kafin a fara sulhu, su kuwa hukumomi cewa suka yi a ba su lokaci domin nazari akan wannan al'amari. Sakataren yaɗa labaran ƙungiyar ɗalibai ta USN, Hamadu Hamani Mukhtar, shine ya shaidawa wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma.
Ina so wannan ga intanatar muku cewa da mun yi kwanaki sun yi goma, wanda tsakaninmu da mu da gwamnati bisa kan yajin aikin namu da muka yi na dindindin, gwamnati ta bar kiranmu ta samu na ido. Dai saboda suna tsammanin mu mutane ne wanda 'yan adawa suke kama mana cikin yaga da muke nan gai. Mu kuwa rantsuwa ce muka militan ɗinmu za mu ƙara hakinsu. Ran Lahadi, Prime Minister ya kire mu ya ce mana to ya kamata a ce an dawo an tattauna. Shi wannan abun da muka zo kuma ra'a tanikin muka fara wannan tattaunawa muka ce ba za mu fara tattaunawa ba saboda akwai ɗalibai da dama wanda an kama suna gidan kansu. Muna da ɗalibai 245 wanda aka kama ba su kan ga'ida ba. Wasu kuma sun yi ciwo sun samu rauni suna asibiti.
A yanzu me za a iya cewa ya kawo cikas a wannan shirin tattaunawa?
Bai yiwuwa mu har tattauna abokanmu suna can gidan kansu, wasu suna hannun 'yan sanda. Muka ce in dai ba a sake su ba bai yiwuwa mu ci gaba da tattaunawa. Gwamnati ce to shi ma lalle zai iya kokarin shi, amma in muka ce ba a harta tattaunawa sai an sake su, shi ma ya ce bai yiwuwa harta tattaunawa da mu sai wannan yajin aikin na dindindin da muka lansai. Suka ce mana bai yiwuwa su ma mu harta tattaunawa in dai ba mu daga shi ba. To tun dai ranar Atanakin da muka fara, mun fara wajen Dizer kuma wajen Midi Muwai muka kare. Kuma suka ce mana suka yayi tsakanin suka yi can suka tattauna suka ce za su kira mu daga baya. Suka kire mu kare kudu da rabi muka zo muka ci gaba da yi. To kare shidda saura kwata muka rabu da dare abokanmu suke kira mu suke ce mana ga jami'an tsaro nan duka cikin site sun zo sun mamaye wuri suna ta korarsu. Abin ya ban mamaki ba mu so haka ba. Gwamnati ta ce tana kira mu jiya Talata uku ya Laraba kuma gwamnati ba ta kira mu ba.
SFA ana zargin ku da karɓar cin hanci wajen gwamnati, shi yasa kuka buƙaci ɗalibai masu jarabawar Brevet Sportif su halarci wannan jarabawa a shekaran jiya Litinin?
Mu da muke wanga abun aiki ne muke wanda saboda Allah muke shi. Ba komai a zuciyarmu sai muna so mu kare ƴan uwanmu ɗalibanmu haƙƙinsu. Mun ji lalle an je an yaɗa mu wajen uwayenmu wajen abokan namu, ana cewa lalle kuɗi muka amsa wajen gwamnati da waran a ce an adawa saboda su gwamnati yi mu suke an adawa ki turo mu. Amma garin nan giran da muka ce wannan motordar wanda za a yi na BBC wanda muka lansi da muka ɗauke shi muka ce Prime Minister ne kiran mu ne kawai mutane ba su yarda ba. Mutane sun yi tsammanin ya ne za a kira ya sa mu ɗauke. Muna Prime Minister ya kire mu mutum ne wanda mu yarda magana shi. Saboda maganar da ya muna kiran mu ne kawai ta salula muka ce to mu yarda wannan boycott ɗin babu shi. Kenan lalle wannan yana nuna cewa da mu muna nan muna so kuma a tattauna. Mu a wannan muke so ma gwamnati ya zo mu zauna bisa kan table guda cikin radio ko cikin tele a yi magana.
To yanzu kuma bari mu dawo Najeriya. Yan kasar na ci gaba da mai da martani game da matakin gwamnatin kasar na hana sayar da maganin mara ko na tari wanda ke dauke da sinadarin codeine domin ko shan magunguna na kawo illa ga rayuwar jama'a. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani.
Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani tare da yabawa da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na haramta shigowa ko kuma sarrafa maganin tari da sinadarin codeine, sinadarin magungunan da kuma matasa musamman arewacin Najeriya suka mai da shi abin sha domin haifar da maye a gare su. A wata sanarwa da ministan lafiya Professor Isaac Adewale ya rataba hannu ne da gwamnatin ta bayyana sanarwar dakatar da shigowa da duk wasu nau'in magungunan tari masu dauke da sinadarin codeine ko kuma hada shi a cikin gida. To koya jama'a ke ganin wannan mataki da gwamnatin ta dauka? Mr. Ona Sunday Oche, mataimakin director ne a hukumar NAFDAC mai kula da ingancin magunguna da abinci.
33 containers of tramadol. Do you know I'm from the north? In the whole north now, our youth have been destroyed because of tramadol.
Ya bayyana cewa tun bayan nada sabon shugaban hukumar ta NAFDAC kimanin sundukai ko kontenoni 33 na nau'in magungunan tramadol ne aka kwace daga hannun yan sumoga kwayoyin da kuma matasa ke amfani da su wajen shaye-shaye musamman a arewacin Najeriya. Don haka ki irin wannan doka zai taimaka wajen kawo sauki ga matasan Najeriya. Shi ma a bangaren sa pharmacist Ahmed Yakase, shugaban kungiyar ikiyocin da ke harhada magunguna a Najeriya, ya bayyana cewa tun ba yau bane kungiyar su ta tashi tsaye wajen shawo kan hukumomin Najeriya na ganin an haramta amfani ko sayar da nau'in maganin tarin codeine, lamarin da ya ce ya zama annoba ga matasan Najeriya. Sai dai ya ce wani hanzari ba gudu ba, ya kamata gwamnati ta dauki wani mataki ta yadda za a gyara waɗanda suka yi nisa a wajen shaye-shayen kamar da ake yi a sauran kasashen duniya.
Ka san dai na farko ma dai inda kana Najeriya mu ne muka bazama, muka ce bari fa mu fadakar wa duniya cewar abin nan fa na shaye-shayen miyagun kwayoyi ya ta'azzara. Wannan ya burge ni. Allah ya saka da alkhairi. Kuma fi sabilillahi kamar yadda a bayani na nuna masa abin takeicin ma koda yara sun gushe, kwakwalwarsu ta gushe, babu rehabilitation center inda za a gyara su. Na yi kira a daure a yi wannan, kuma zai taimaka kwarai maimakon a ringa haɗa wanda suke harkar magunguna da kuma wanda suka samu taɓin kai waje ɗaya da a kwaɓe, ka gani, sannan wajen mata daban, wajen maza daban, maimakon kuma a zo a haɗa barna da daɗa rikicewa a yi ta samun ciki da sauransu tun aka raba, to kaga duk zai kawo sauƙi.
Su ma dai matasa sun yi ba da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka domin ceto su tare da ƴan uwansu daga shiga wani hali na ƙaƙani kayi, kamar da wannan matashi ya shaida mani.
Eh, gaskiya gwamnatin nan mu hede mu ce mun gode, saboda dama matasa sun yi wallallata rayuwarsu sakamakon wannan magani. Wa'ansu ba su shan wiwi, amma za su je su saye wannan magani su rika sha da kudinsu da kwayoyi da sauransu a kemis. Saboda akwai yara da yawa ma a unguwarmu da su lallace irin wannan sakamakon irin wannan shashayen maganin marai.
Baban ya Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin hana sarrafa ko shigowa da irin waɗannan magungunan masu ɗauke da sinadarin codeine. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Zaria. Salamu alaikum, da wa muke magana daga birnin Zazzau?
To, kuna magana da Ibrahim Sardaunan Kufena ne daga ƙaramar hukumar Zaria.
To, Sardauna, muna jinka.
So gaskiya zamu yi ma gwamnati godiya ne ga wannan mataki da ta dauka na hana wannan abin da matasa suke yi na shaye-shaye. Kuma babban abin bakin ciki shine abin nan ya tsaya ya ci shafan mu yan arewacin Najeriya. To duk da haka nan muna kira ga gwamnati. Bayan ta yi wannan kuma ta kata kyautata buɗe manyan masana'antu. Wanda ƴaƴanmu matasa za su samu aikin yi, domin wannan rashin aikin yi yana taimakawa kwarai da gaske da wannan shaye-shaye.
To mun gode Ibrahim Sardaunan Kofaina. Yanzu kuma bari mu je Yauri.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kina magana da Dan Asaba mai fata Yauri.
To Malam Dan Asaba, muna jin ka.
To da farko dai ina so in yi amfani da wannan dama in yaba ma wannan gwamnati akan wannan mataki da ta dauka na hana shigowa da sanadarin kodin sakamakon yadda ya lalata samari da 'yan mata wasu jahohin ma hada matan aure. Bayan haka ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugaban kasa, wani hukunci aka sa ga duk wanda aka kama ya karya wannan doka, ko kuma duk wanda aka kama da waɗannan kaya na maye? Saboda mun san halin ƙasarmu Najeriya, idan kana da kuɗi babu irin laifin da ba za a wanke ka ba. Muna so a faɗa ma duniya ga hukuncin da duk aka kama, sai aka kama mutum da ya karya doka, ga hukuncin da za a yi masa. Kafa wannan doka shi zai sa mutane su yi tsoro su daina aikata wannan miyagun halaye da fata.
To mun gode Malam Dan Asaba mai fata, da fatan gwamnati ta ji kiran ka. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Hello,
da wa muke magana daga Taraba?
Ina magana da Abubakar Isa'il, yadda Allah ya kiyaye.
To Malam Abubakar, muna jin ka.
To maganan maye-maye, don Allah ya yi kokari gwamnati ya kafa doka mai ƙarfi saboda lalata yaran nan da kuma waɗanda suke sayar da magungunan nan. Ya kamata hukunta su, so masu kawo magungunan su ne za a hukunta. Don su daina, don a daina lalata yaran jama'a.
To Malam Abubakar, kana gani ita wannan dokar ta wadatar koko akwai abin da ya kamata a ƙara yi ne?
Abin da ya kamata za a ƙara yi shi ne, idan ana hukunta masu shigowa da shi ɗin, su ɗin ne za a hukunta. Shi zai sa a rage wannan abubuwa da yawa.
To mun gode Malam Abubakar. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Wa
alaikum assalam, da wa muke magana?
Muhammad Abdullahi daga Neja.
To Malam Muhammad Abdullahi, muna jin ka.
Hakikanin gaskiya wannan dokar da aka fito da ita wallahi ta faranta min rai sosai, ba kaɗan ba. Saboda wallahi abin ya ta'azzara, ko ina nema wannan abu.
Watakan abin ya zama kamar ruwan dare kenan.
Kamar ruwan dare game duniya kwarai kuwa. Ya kamata a sa doka mai tsanani ga filolin manya masu ruwa da abun. Gaskiya ko ina ana saida shi, ba wai kowane shago a kemis-kemis za a gan shi.
To mun gode Malam Muhammad Abdullahi. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To a Hajji Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Malam Murtala ne, na kiran ku daga garin Gasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayinmu dai wannan dokan ya yi kyau, kuma tuntuni ma dama mu muka ga ya kamata a ɗauka irin wannan doka a matsayi ma da duk wasu abubuwa da ke lalata tunanin matasa da sauransu. Kuma ba nan za a tsaya ba. Shawaran da nake bai wa masu ƙasa shi ne cewa duk matashin ko duk mutumin da aka kai shi asibitin mahaukata aka auna ƙwaƙwalwar shi aka ga siro ɗin nan ne ko kodin, to kamfanin nan su za su a kama kamfanin da kwalaben da suke yi a jiyaji adireshin su zo sai sun dinga warkar mana da matasa, kuma a kai su kotu gaskiya a mutu hukunci. Da fatan za a tashi lafiya.
To Allah ya sanya Malam Murtala mun ji wannan shawara taka, da fatan gwamnati ita ma ta ji. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum, sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna jin ka.
To gaskiya ba abin da za mu ce ma gwamnati sai dai mu ce Allah ya saka mata da alkhairi, domin wannan abu mummuna abu ne.
zaki ga yara musamman ƴan makaranta ma wanda ya kamata a ce suna karatu to amma kuma sai ki samu suna wannan har ga na shaye-shaye irin na kodin wannan ba tarbiyya bane mai kyau a gaskiya gwamnati mun gode mata Allah ya saka mata da alkhairi nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi
to mun gode mallam Ayuba Garba yanzu kuma bari mu je jihar Plateau
kuna magana da Shehu Dilimi
to mallam Shehu Dilimi muna jinka mallam Shehu
wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma gaskiya gwamnati ta yi kokari akan wannan al'amari na dakatar da wannan shigo da wannan magani na murar maganin muradin nan
me kodin kenan to mallam shehu lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wani batun daban mun gode to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na ci a karfe 4:51 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Babban mai koyar da Ashgore wasa Charles Akuno ya ƙaryata rahotannin da ake yayatawa cewa yayi kokarin musgunawa alƙalin wasa Charles Bulu yayin karawa na mako na 10 da aka yi a Takwa da kuma a ranar Asabar da ta gabata. Tsohon shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ghana Dr. Nyahu Tamakulo ya faɗa cewa karawa tsakanin masasan Tokotoko da Accra has of Oku bai ƙayatar ba ko kan kuma rashin ƙayatar wannan wato alama kenan na yadda matsayin wasan ƙwallo na Ghana ke yin ƙasa kuma sai Asante Kotoko da Accra has of Oak a mako jiya suka kara a Baba Yara Sports Stadium inda has of Oak ta lallasa kuma sai Asante Kotoko da ci daya da nema zakar ƙwallon kafar Ghana Edwana Stars ta samu sayan dan wasa na gaba na kasar Niger Bubakar Hanikoyi Sumana domin bunƙasa karfin campaign da take yi na wasannin Africa a matsayin rukunoni na CAF Confederation Cup Sumana ya rattaba hannu akan yarjejeniyar shekaru 2 tare da Edwana Stars a wurin bare kyautar ɗan asalin Africa da ke taka leda a Premier League dan wasan gaba na Liverpool Mohamed Salah ya samu kyautar dan wasan shekara yayin da Yaya Toure na Manchester City ya lakuma kyautar gawurta a sana'arsa na ƙwallo sai kuma dan wasan Newcastle Christian Achiu wanda aka ba kyautar fafatakan bada agaji har yau dai Mohamed Salah na Liverpool shine ya samu kyautar dan wasan shekara na kungiyar marubuta labaran wasanni na shekara ta 2017 da kuma 2018 Roberto Mancini ya cimma kullar jejeniyar zama kociyan kasar Italy na gaba kamar yadda Sky ta bayyana a Italy sai kuma fagen damben zamani boxing Joshua the Heater Clote Ohun the current ajin welterweight na International Boxing Federation ya faɗa cewar Isaac Royal Storm Derby zai iya zama ɗayan fitattun ɗan wasan dambe na ƙasar Ghana gani yadda ya somo rawarsa yana da shekaru 23 kawai da wannan labari na damben zamani muka iso ƙarshen labaran wasannin Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Ranar 3 ga watan Mayu na kowace shekara rana ce da aka kebe don nuna muhimmancin wayar da kan al'umma da kuma muhimmiyar rawar da 'yan jarida ke takawa a cikin ta. Tunatarwa ce ta nutsuwa kan cewa a ƙasashe da dama a faɗin duniya, 'yan jarida da suka hada da editoci da masu wallafa jaridu ana matsa musu, ana kuma kai musu hari tare da ɗaure su, wani lokacin ma ana kashe su saboda aikin su kawai, kuma ana sakawa labaran da suka wallafa takunkumi tara har yakan kai a rufe gidajen jaridar su. Ba abun mamaki bane ganin cewa gwamnatocin da ba na demokradiyya ba sune suka fi kaimi wajen hana wanzuwar labarai ga al'ummar su. Hakan kuwa tana faruwa ne saboda yaduwar labarai ita ce kadai hanyar da za a bi a tona asiran yaudarar gwamnatoci da ayyukan cin hanci da rasha da suke yi, yayin da kuma ake tabbatar da cewa al'umma na da masaniyar abubuwan da ke faruwa. Jama'a ba su iya zama babu yantattun ƴan jarida. ƴancin ƴan jarida na baiwa ƴan ƙasa damar sanin labaran ko me ke faruwa a yankunan su. Kana tsara bangarorin siyasa bisa ga manufofin mutane na da matukar muhimmanci, kuma shine yake tabbatar da ingancin tsarin mulki na siyasar ƙasashe. Takin wannan shekarar mai da hankali akan masu mulki na nuna muhimmancin ginawa tare da rike doka da ke goyon bayan ƴancin aikin ƴan jarida da kuma rawar da hukumomin shari'a masu zaman kansu ke takawa a tabbatar da kariya ga ƴancin aikin jarida da kuma ganin an hukunta masu kuntatawa ƴan jarida. Tabbas idan ana so a yi aikin jarida da watsa labarai ba matsawa wanda zai ilmantar da al'umma, dole ne a tabbatar da cewa ana bin wasu ka'idoji da suka hada da dokoki da za su bari a yi aikin jarida a bayyane, da ganin cewa masu jan akalar hukumomin siyasa suna goyon bayan dokokin da suka bayar da tsaron ƴancin bayyana ra'ayi ko yin magana ta yanar gizo ko a fili. Ma'aikata ƴan jarida da ke bin ka'idojin aiki ka'in da na'in da masu karanta jarida da ka iya rike su kan iya girman matsayar aikinsu. A wannan ranar ƴancin aikin jarida na duniya, muna nuna goyon bayanmu ga ƴan jarida waɗanda ke cikin hatsarin a kai musu hari tare da rufe gidajen jarida ko cin su tara. Muna tunawa da ƴan jaridan da suka rasa rayukansu yayin aiki, kuma muna kira ga duk ƙasashe da su goyi bayan ƴancin aikin ƴan jarida a yanar gizo ko kuma a fili, tare da bincike da hukunta duk masu laifin ƙuntatawa ƴan jarida. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To, a takaice, wasu ƙasashen Afirka uku waɗanda aka san su da kada ƙuri'ar ja da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna tsaye kan bakarsu game da ƙuri'un da suka kada, ko da ko wannan zaɓin nasu zai kai ga janye tallafin Amurka da sukan samu. Jami'an gwamnatin Libya sun ce wani harin da aka kai kan hukumar zaben ƙasar a Tripoli, babban birnin ƙasar, ya yi sanadin mutuwar mutane 12. Aƙalla ɗaya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa a yayin da sauran kuma suka danna cikin ginin. Ƙungiyar ISIS dai ta iƙirarin kai harin. Wata babbar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata ta ce dole ne ƙasar Myanmar ta gudanar da cikakken bincike kan gallaza ma 'yan Rohingya da akan yi a ƙasar. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin mutane 10 a duniya, mutane 9 na shakar gurɓatacciyar iska, kuma gurɓatacciyar iska ta cikin gida wadda ba a gane ba sosai ita ce ta fi illa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Thomas, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.